Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da fara'a da Nomad da Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tisle da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da kuma babbar rana ga Amurkawa ta Thanksgiving Day. Da farko ga kanin labarin.
Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harbin makamai mai linzami yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa akan batun nuclear ta. A yau Alhamis, kasar China ta yi kira ga jakadun Amurka a birnin Beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu kudurori da shugaba Donald Trump ya sanyawa hannu. Adadin mutane da suka mutu sakamakon wata mummunar girgizan ƙasa a Albania ya kai 30 a jiya Laraba.
To kanin labarin kenan. Kamar yadda aka ji a Amurka yau take ranar Thanksgiving Day, wato ranar da Amurkawa kan gode ma Allah bayan an yi dage-dagen dimbin talatalo in banda waɗanda kwanan su bai kare ba kamar wannan.
A kowace shekara kowane shugaban ƙasar Amurka akan kawo mishi talatalo kaman guda barkatai haka, sai a ce a ciki zai zabi guda ɗaya ya ce mishi shi ran nan ba za a yankashi ba.
Haka za kuma a ji cewa hukumar zaben kasar Kamaru ta bayyana jadawalin zabukan majalisar kananan hukumomi da kuma sauran zabuka a matakan kananan hukumomi. To sai dai yan adawa sun ce ba da su ba. To ko me zafi shi ba wuta ba?
Ban musamman kun ga tashin English da yau har yanzu dai zaman lafiya bata dawo ba. Ba bayan da za a ce a yi zabi a wannan tashin din.
Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Hawwa Umar na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba makamai mai linzami yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa akan batun nuclear ta. Dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai guda biyu daga lardin Hamyon zuwa gabar tekun yankin daga gabas da ƙarfe 5 na maraicen yankin. Sanarwa bata bayyana nisa da linzamin guda biyu da makaman suka yi ba, ko kuma waɗanne irin makamai ne. Wannan shine gwajin makamai na farko cikin kusan wata ɗaya da kuma kusancin gwajin makamai karo na 13 tun daga farkon watan Mayu.
A yau Alhamis, kasar China ta yi kira ga jakadan Amurka a birnin Beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu kudurori da shugaba Donald Trump ya sanyawa hannu. Mataimakin ministan harkokin wajen China ya faɗa wa jakada Terry Branstad cewa wannan matakin na zaman yin katsalanda sosai a harkokin cikin gida na China, kuma ya bayyana shi a matsayin gagarumin saba dokokin ƙasa da ƙasa, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar cikin gidan ƙasar. Mataimakin ministan ya kuma yi kira ga Amurka akan kada ta bari a aiwatar da dokar don kaucewa ƙarin taɓarɓarewar dangantaka tsakaninta da China. A jiya Laraba ne shugaba Donald Trump ya sanya hannu a kudurorin guda biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar rajin demokuraɗiyya a Hong Kong, duk da cewa China da Amurka na ƙoƙarin cimma yarjejeniyar cinikayya da kuma barazanar da Beijing ke yi.
Kuna sauraron labaran nan ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutanen da suka mutu sakamakon wata mummunar girgizan ƙasa da ta shafi ƙasar Albania wadda ba a ga irinta ba tun bayan shekaru sama da 30 ya karu zuwa akalla 30 a jiya Laraba a yayin da kasar ta ayyana kwana daya a matsayin rana na alhini. Muryarta na karkarwa ministan tsaron kasar Alta Zankaya ta karanto sunayen waɗanda girgizan ya ta shafa. Mutane 14 ne suka rasa rayukansu ciki har da yara ƙanana a birnin Dores da ke gabar tekun ƙasar da akalla mutane 15 kuma a Tumen suma sun mutu a gurbin. Jami'an sun ce an yi wa'adin ya karu tunda har yanzu ba a san inda wasu mutane suke ba, an kuma kai ɗaruruwan mutane da suka sami raunuka asibiti. Gwamnatin kasar ta ayyana dokar ta ɓaci a yankunan da girgizan kasar ta shafa a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da ceto mutane daga baraguzan gine-gine.
Jami'an kiwon lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an kashe wasu ma'aikatan agaji su uku, wasu da yawa kuma sun jikkata a wasu hare-hare da aka kai akan wasu cibiyoyin jinyar cutar Ebola guda biyu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hukumar lafiya ta duniya ta ce ma'aikatan agajin guda uku an kashe su ne a lokacin da mayakan kungiyar Maimai suka kai farmaki a wata cibiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a safiyar yau Alhamis a Biakato dake lardin Ituri, inda jami'an da ke jinya cutar Ebola ke zama. Hukumomin sun ce an dakile wani harin kuma a garin Mangina duk a lardin na Ituri.
Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce bata ji dadin matakan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dauka ba na janye jakadar Amurka a kasanta. A ranar Litinin din nan da ta gabata ne aka dakatar da jakada Thomas Hoshek a wani mataki da ake gani kamar nuna rashin jin dadin Amurka ne game da gazawar da Sudan ta Kudu ta yi wajen cimma wa'adin da aka tsayar mata ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Wani muhimmin abu a yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka kulla da zammar kawo ƙarshen mummunan yankin basasan da ake aka kwashi shekaru 5 ana yi a kasar. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta Kudu Moyen McCall ya kira matakin diplomasiya da Amurka ta dauka a matsayin ana bugun jaki ambataki. Ya kara da cewa shugaban Sudan ta Kudu da kuma jami'ar adawa sun amince akan cewa wasu muhimman batutuwa a shirin samar da zaman lafiya dole ne a basu dan lokaci.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, yau take ranar Thanksgiving Day, ranar da Amurkawa kan gode ma Allah da ziyarce-ziyarcen juna da ciyar da marasa galihu da dai sauran ayyukan alheri. Kamar yadda al'amarin yake kowace shekara, na tuntubi wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Boston mai suna Garba Suleiman madakin Samunaka don jin yadda yake ganin wannan ranar, sai ya ce:
Assalamu alaikum masu sauraronmu. Kowane shekara in ta zaga yau, a rana mai kama ita yau, ana bukukuwan wato wani al'ada nasu kamar wanda ake cewa a turance Thanksgiving Day, wato godiya da suke ma Ubangiji da zagayowa da wannan rana da kuma abubuwan da suka samu don shiga da fita a aljihunansu ne da sauransu a shekara da ta zagayo. So wannan al'ada nasu na Amerikawa akan yi shi wato kamar yadda mu a gida mukan yi bukukuwan kamar sallan cika fiki, wanda yake za ka ga misali ma a Sokoto za ka ga yara ma sun mai da abun gwanin ban sha'awa yadda ake kayatar da shi. Yara za ka ga sun yi cika cikinsu da kaji, zabi, tantabara da agwagi, har ma talotalo wanda zai iya. zaka ga sun yi gangami an kyafe an gasa yara su ci suna ta murna to haka nan amerikawa shi kuma talatalo yadda ka san yadda ake yin layya masu sauraron mu yadda kuka san yadda dai muke yin layya a gida lokacin babban sallah ko kuma lokacin kirsimati to nan kuma a amerika al'adar su talatalo ne yake shan wuka gidan kowa da shi ne za su yi wato gida-gida ana kaiwa bacin wannan wani abun al'ajabi kuma abun mamaki a kowace shekara kowane shugaban kasan amerika yakan akan kawo mishi talatalo kaman guda barkatai haka sai a ce a ciki zai zabi guda ɗaya ya ce mishi shi ran nan ba za a yanka shi ba amma sauran duka za a je a rarraba mu makaddama mutanen da suke tare da shi da sauransu amma guda ɗaya a za a tsame shi a ce an yafe mishi shi ba za a yanka shi ba.
Alhaji Garba, wannan yafewa da ake wa talatalo me ake so a kwatanta ne wai?
To wato kaman godiya ne ga Ubangiji a nuna farin ciki na cewa Allah ya kawo mu wannan kamar yadda na kwatanta da ciki-ciki. Saboda haka dan farin ciki da godiya ga Ubangiji wannan talatalo shi an mai ahuwa zai ga baɗi. Saboda haka shi kan ba za a yanka shi ba ya zama madalle dan ma White House wato fadar shugaban kasa.
Alhaji Suleiman Krako madakin samu naka ke wato tsokaci kan wannan rana ta Thanksgiving Day. To dan jin dan takaitaccen tarihin wannan ranar na tuntubi wata ƴar Najeriya ita ma dake zaune a jihar California mai suna Helen Bako wadda tace
wato Thanksgiving wata buki ce da ake yi a nan America. Wannan buki akwai rayi daban-daban, akwai mutanen da suka fara wannan Thanksgiving. Thanksgiving kaman da Hausa shine bikin cika ciki ko kuwa bikin godiya. Ta fara ne shekaru da dama da suka wuce. Na dubi tarihin akwai rayuyi kaman yanda na faɗa daban da wayanda suna ce su ne suka fara Thanksgiving. Akwai wata labari da aka ce Thanksgiving din an fara a shekara 1621 cewa farar fata turawa da suka fito daga England domin neman wurin zama a nan America. Mun san cewa mutanen America, ainihin mutanen America su ne Indians, American Indians kenan, su ne suka fara zama a wannan kasa. So akwai turawa da suka fito a kasan England da suke neman yanci, an tsananta musu a England. So suna neman kasa ne domin su samu yanci su yi ibada ga Ubangiji ba tare da ana tayar musu ba. To an ce a wani shekara group daban-daban sun zo nan America. A wani shekara kungiya wanda ana kira Puritans, wato kungiyan masu bi Krista da ake kiran su Puritans, 120 sun taso daga England kenan da suka iso wani wuri da ana ce da shi masu Chuset. A nan ne suka yada zango, suka zanna. To a wannan shekara da suka iso din sun samu damuwa sosai a hanya. Da suka iso garin kuma tun da garin ba nasu ba, ga sanyi, ga shi sauran sun kamu da cututtuka iri-iri. Mutane da dama tsakanin su sun mutu, kaɗan ne suka rage. To wai an ce an ba da labari akwai wani saurayi wanda dama an kama shi kaman shi bawa ne ko ya je ya koyi Turanci, dan Indian kenan. Ya zo ya samu wannan kungiyan ya taimake su, ya nuna musu yadda za su yi shuki kaman su masara, yadda za su je su kama kifi, yadda za su yi su yi kokuri su yi zama a nan America ba tare da matsala ba.
To daga nan Amurka kuma bari mu kaɗa ƙasar Kamaru bayan fashin baƙin da Helen Bako ta mana, inda kuma hukumar zaben ƙasar ta ce ta shirya tsaf don gudanar da zaɓukan majalisu da ƙananan hukumomin ƙasar da ke tafe, amma 'yan adawa kuma suka ce ba fa da su ba. Awal Garba, gare ka.
Madugun 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto, shugaban jam'iyyar MLC, ya buƙaci magoya bayansu da su ƙaure cewa zaben da za a gudanar na ranar 9 ga watan Fabrairu shekarar 2020 ta baɗi. Shugaban matasa na jam'iyyar ta MLC Alhaji Hamidu Bala ya yi mana ƙarin haske.
Matsayina na nan jam'iyyar MLC, abin da ya sa mu 'yan MLC muka je tafiya wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da majalisar dokoki shine sharaɗin wannan zaɓen ba su haɗu ba tukunna, sabila ne da zaɓe mai mahimmanci. Kun ga kaman zaɓen ƙananan hukumomi yana mutane ne suke zaɓe su zaɓi wanda za su inci hukumominsu, musamman kunga ta sashen Ingilishi da yau har yanzu da zaman lafiya ba ta dawo ba, bayan da za a yi a ce a yi zaɓi a wannan sashen in. Shi sa na farko abin da ya hana mu zuwa zaɓe shi na farko. Da na biyu kuma muna bukata a sace kuma a sake littafin zaɓe shi muke bukata.
Sai kuma Alhaji Mutari Baminda yana daga cikin masu fada a jihi a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila ga abin da ya ce.
Mu jam'iyya ta SDF mun yadda za mu shiga zaɓe domin dama a cikin mitin da muka saba riƙewa na NEC, wato muhawara da manya na wannan jam'iyya suke riƙewa, su riga sun ɗau alkawari cewa abin da ya faru a shekarun baya da SDF take shiga zaɓe ta ga abin da ya faru, saboda haka yanzu ba za ta sake zauna ba ta shiga zaɓe ba. Kuma wanda bai zaɓe ba, kaga za a zaɓi mutane wanda ba shi ya zaɓe su ba, kuma za su mulke shi a dole.
Na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar RDPC masu riƙe da Ahmad Afun Ikon tun shekaru 38 da suka gabata, amma al'amarin ya faskara. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal, karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 10:16 na safe agogon Washington da kewaye. Lokaci kuma yayi da za mu koma gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan daukar ciki da kuma yadda ma mace za ta reni ciki. A yau kuma shirin lafiya uwar jiki zai tattauna ne akan kula da uwa jariri, wato postnatal care and breastfeeding a Turanci. Postnatal care and breastfeeding wata kula ce ta musamman da ya kamata a bai wa uwa da jaririnta, da kuma yadda za ta shayar da jaririnta musamman a sati 6 farko daga haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraiya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Shin wani irin kulawa ya kamata a baiwa macen da ta haihu?
Macen da ta haihu dai tana bukatar kulawa musamman ga ɗan uwanta da ke tare da ita a lokacin nan da ta haihu, domin tana bukatar kulawa da goyon baya na mai gidanta da ɗan uwanta wanda ta san hankalinta zai kwanta cikin su. Sannan kulawa da kanta ta fannin tsafta, domin a haihuwa misali mata suna iya samu a yi musu ƙari wajen haihuwa domin yaro ba zai iya fita ba. To bayan an yi wannan ƙarin, likita ya samu ya dinke wannan ƙarin, za a buƙaci mace ta kula da kanta da tsafta, ta ringa zama cikin ruwan gishiri da muke ce mishi sit bath, domin wurin ne ya zauna ba ciwo. Sannan za ta ringa wanka akai-akai. Sannan bayan ta haihu din nan, cikin awa ɗaya din nan da ta haihu, ta ɗan samu hankalinta, za ta goge wajen mamanta ta sa yaro ya fara shan nono. Kuma ana bata magunguna da za ta ci gaba sha, magungunan nan da suke sha lokacin awo da muke ce musu magungunan antenatal, za ta ci gaba da shan su tsawon sati 6. Sannan za ta ci gaba da shan, akwai magungunan da muke bata, wato antibiotics da muke badawa domin a yi mata wannan ƙarin da ke aiki ne, shi ma dan karamin aiki, za ta sha antibiotics. Sannan za a iya dan bata maganin da zai dauke mata ciwo, ko da irin su paracetamol din nan ne, dan sha su na ɗan kwanaki kaɗan. Sannan za a yi mata magana kuma batun family planning, wato kan banda ma wanda aka riga aka yi musu ƙarin nan, aka gyara wurin, aka dinka wurin ƙarin, ba za a so ta fara saduwa da mai gida ba sai ya dan doki lokaci ta san ta warke sati 3-4 zuwa sama haka misali. Sannan za ta ringa amfani da pad, domin bayan haihuwa akwai jinin da yake fitowa da muke ce mishi lochia, jinin zai dan fito ma sati zuwa sati 2 haka nan, zai fito da farko zai ringa fitowa kamar jini, sai zo ya dauke ya fara zama kamar ruwa, yana yellow haka, sannan har ya zo ya zama farin ruwa, zai kai irin sati 2 tana samu wannan so za ta dinga sa pad tana caccanzawa to duk wannan irin abubuwan da mace ya kamata ta yi na kulawa da kanta ne bayan haihuwa
to likita kin yi maganan wanka in kika je gida karkara zaki ga ruwan na tafasa ake saukewa a ce za a yi wa mutum ko kuma macen da ta haihu wanka da shi irin wannan wankan ake bukata
a babu wannan wanka za a ce wankan gargajiya ko to gaskiya a likitance bai da wani muhimmanci yanzu kaman satin da ya wuce na National Hospital mun ga mace da ta zo da kuna akan cikinta kuma har ya sa can cikin ciki an yi hoto an ga abin da ba shi ba kaman kiwa ne ya taru wai duk da sunan wankan jego kenan kaga wannan ai ya jawo ciwo a garin neman lafiya saboda haka mu wanka dai wankan da za ta yi ta kula da kanta lokacin da muke cewa kan mace ta yi wanka shine in muka yi mata CS wato mun yi tiyata muka fitar da yaro to ba za ta yi wanka wankan ruwa daga kai zuwa kasa ba za ta samu towel ne ko wata ko wani wanda ke tare da ita ya samu towel da zai da sabulu ya goge mata jiki banda inda aka yi wannan yankan saboda ba mu son ruwa ya taba wurin ko ta samu kwayoyin cuta a wurin
to likita akwai wani irin nau'i na abinci da ya kamata mace ta riga ci bayan ta haihu
babu a likitance babu
kaje in muka koma karkara sai kiga sai a ce sai abinci mai matukar yaji ko barkwano ko kuma irin sukunin kanwa shine ake cewa mai jego take sha
babu ba lalle ba abinda da muke bada shawara shine mace ta ci abinci wanda muke ce mishi balanced diet abinci mai gina jiki wanda dai za ta samu ruwan nono ya zo sannan yaro ya samu ruwan nono ya sha sannan ita ma ta samu lafiyan jikinta shine amma duk wani abin da ake iyaye da kakanni suka yi to su dai suke bada bayani kan wannan amma likitanci gaskiya ba wani bayani kan cewa a wannan abincin su ne
to likita duk da kin yi magana da tsafta a lokacin da idan bayan mace ta haihu ya kamata a ce akwai ta kasance tana tsaftace jikinta sosai shin kamar me ya kamata kuma ta kaurecewa
aside kamar katta sadu da mai gidanta sai wannan inda aka yi dinki din nan sai ya warke sannan kuma in ne har ba wanda ta samu kari bane misali za ta iya jira in wannan ruwan ya daina fitowa wato lokiya da muke fada da yake daukan sati 2 zuwa 3 kamin ya dauke din nan za ta iya jira kafin ta sadu da mai gidanta sannan za ta kiyaye irin zama da ake cewa sai sun yi zama a cikin Dettol mu bayanin da muke na six pack in aka yi wa matan nan kari aka dinke wurin nan ruwa ne za ta samu a bahu ruwa wanda mai dumi ba mai zafi tafashashe ba ba mai sanyi ba mai dumi wanda in ta sa hannunta za su za ta iya zama a cikin minti 5 zuwa 10 za ta samu buhun gishirinta wanda in ta fara zuba cikin wannan ruwan tana garwaya zai ringa narkewa to in ta ci gaba da zuba in ya daina narkewa to wannan ne daidai lokacin da ya kamata ta shiga ta zauna ciki to in ta zauna ciki safe da yamma yawanci muna rubuta musu su biyu ko su uku a rana zuwa irin kwana 5 haka su yi za su samu lafiyan jikin su to in ka je wani asibitin ko kuma irin primary health care center din nan suke suna cewa wai su zuba Dettol a cikin ruwan da za su zauna a ciki shi Dettol din ne yana ciki akwai wani mako da muka yi bayani kan kwayoyin cutan yoyon mara Dettol na cikin wa'annan abubuwan da in mace na amfani da shi akai tana wanke gabanta da shi yana iya sa ta samu wannan ciwon yoyon mara din domin shi Dettol ina wanke wa'annan sojojin da muke cewa kaman kwayoyi ne suke a gaban mace wanda suke kare ta daga cututtuka to in aka sa Dettol din nan kuma ya kore wa'annan so za ta samu kwayoyin cutan da ke sa za su bata yoyon mara
akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa bayan mace ta haihu
eh akwai matsaloli da dan dama daga cikin su shine mace za ta iya samun ana ce mishi postpartum psychosis kamar tabuwan hankali ne dama in mace na da ciki akwai sinadarai da muke cewa estrogen da progesterone estrogen in yayi yawa jikin mace lokacin da take da ciki daga ta haihu wannan sinadaran za su dan ragu daga jikin mace to raguwan su din nan da suke da dan sauri yana iya jawo matsala wajen yanayin mace nan da nan za ta abu kadan sai ta soma kuka ko ta daina bacci duk abubuwan da ke bata sha'awa a da take da ciki ko kafin ta yi ciki ba su kuma bata sha'awa nan da nan tana cikin bacin rai kullun tana cikin kunci bara ma ta ringa kula da shi wannan babyin ba to duk wa'annan ana suna cikin abu da ake cewa postpartum psychosis to irin wa'annan kulawa ne da goyon baya take bukata daga wajen mai gida da kuma yan uwa wanda ba sai lalle ta sha magani ba in ba dai dama tun da can tana da ciwon dan tabuwa din ba tare da ita sannan bayan haihuwa akwai abin da muke ce mishi puerperal sepsis kwayoyin cuta ne da ke shiga jikin mace bayan ta haihu bata kula da kanta ba, ko da tiyata ta haihu wato CS, ko kuma ta haihu ne da kanta kuma ai mata wannan ƙari aka dinka amma bata sha magunguna yadda ya kamata ba, to duk wa'innan suna iya jawo mata ta samu ƙwayoyin cutan da za su shiga cikin mahaifanta, su shiga cikin jini, su kwantar da mace. Sannan kuma wa'innan idan ba a kama da wuri an yi maganin su ba, ba a man magance su ba, za su iya jawowa nan gaban mace ma ba za ta iya haihuwa ba domin ta samu ƙwayoyin cuta a cikin mahaifanta. Okay, wasu kuma matan ba su iya shayarwa bayan sun haihu. Yawanci matsalan da ke jawo wannan za su ce maka wai sun sa yaro a mama amma yaro baya sha ko kuma yana sha baya fitowa. Muna ba da shawara ga mata tun ana awo cewa kuna haihuwa cikin awannan da kuka haihu bayan kun dan samu hankalinku, a sa yaro a mama. Zukan nan da yaro ke yi shine yake sa wasu sinadarai yana fita daga kwakwalwar mace ya sa nono ya fito. Saboda haka koda nonon baya fitowa, in yaro ya ci gaba da zuka to nonon nan fa zai fara fitowa. Amma kuma in bata bada ba zai iya jawo illa ma ita matan, domin madaran zai taru cikin maman, ƙwayoyin cuta su zo su shiga har maman ya fara kumburi, ya fara ciwo, ya zama mata cuta.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne zanga sashin Hausa na muryar Amurka, inda muke tattaunawa da likita akan abin da ake cewa a turance postnatal care and breastfeeding, wato irin kulawa da mace take bukata bayan ta haihu da kuma yadda ya kamata shayar da yaranta. To amma kashi lokaci yayi halinsa, ana tilasta nan zamu da sa'aya a cikin shirin namu na yau. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin. Mu huta lafiya.
To a gaida Hawwa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Saƙonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Bellal da jihar Adamawa, Najeriya. Ya ce salam biyu Hausa, ya ce a yau ina son ku bani dama in yi tsokaci akan matakin da 'yan majalisar dokokin jihar Zamfara suka ɗauka na dakatar da biyan kuɗaɗen fansho ga tsoffin gwamnoni da mataimakansu. Tabbas hakan yayi daidai la'akari da yadda ake sarwantar da makuɗan kuɗaɗe ta wannan ɓangare. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Goni, manajan Bullo da Masak da ke jihar Borno, Najeriya. Ya ce salam biyu Hausa, ya ce tabbas mu al'ummar jihar Borno mun yi farin ciki game da sake mana mutane 981 da aka yi, waɗanda ma yawancinsu matasa ne da aka tsare a gidajen yari ba tare da wata hujja ba. Tabbas duk juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake iya gane ta, saboda ta sanadiyar sabon gwamnanmu Baba Gana Umara Zulum ne aka yi bincike aka tabbatar da cewa ba su da hannu a ciki.
To mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amman a taƙaice.
Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba makami mai linzami 'yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata da tattaunawa akan batun nuclear ta. Dakarun Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai guda biyu daga lardin Hamgyong zuwa gabar tekun yankin daga gabas da ƙarfe 5 na maraicen yankin. Sanarwa bata bayyana nisan da tazarar gudun da makaman suka yi ba, ko kuma waɗanne irin makamai ne. A yau Alhamis, ƙasar China ta yi kira ga jakadan Amurka a birnin Beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu ƙudurori da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma ita Aisha Tisle wacce ta karanto mana labaran duniya, da ita kuma Hamdan wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jona Kume. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku kan batun tazarcen Buhari da ka faru.